uku ne ya hana ayi sallah a cikin su bayan sallar asuba har rana ta fito a wata riwayar qida rumhin wato ta fito daidai gurgurdan tsawon wato kan sakali tsawon mashi kamar mita 2 kenan daga kasa shine kamar wato minti 15 bayan fito minti 15 zuwa 20 bayan hudowar rana sannan lokaci na biyu shine ya komo qa'imud dhahira yayin da wato inuwa take tsayawa check shine lokacin zawal sannan lokaci na uku bayan sallar la'asar har rana ta fadi waɗannan sune lokacin na kullun to akwai kuma ƙarin lokaci da aka sanya shine yayin da liman yake huduba ga ba wanda ya shigo masallaci din ba amma wanda ya shigo masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam yana umartarsa da ya tashi yayin sallah kuma a hadithin Jabir ma yana cewa idan ɗayan ku ya shigo masallaci alhali liman yana huduba yayin sallah raka'a biyu sannan ya tadaita su saboda haka ga wanda yake ba shi ba shi wannan lokaci ba lokacin da ya halatta ayi nafila ba ko ayi karatun alqur'ani tunda an yi umarni da sauraron huduba annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum yayin wani abu a lokacin in ba sauraron huduba ba ya ce da ma zai mace ma dan uwansa ya amru bil ma'ruf ya ce masa ya hana shi akan taba wasa da tsakuwa in yayin wannan yayi wargi wanda kuma yayi wargi ba shi da juma'a sannan wai ce wannan yace sannan tambayarsa ta biyu yake cewa idan an je makabarta sai ya ga wasu mutane suna tsugunawa wasu suna tsaye menene hukumar yin haka wato yana nufin yayin da za a yi addu'a yayin da addu'a ko ya ba sharadi bane sai an yi ta a tsugune ita jana'iza idan aka je binne ta an ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya akan kabari an ruwaito kan cewa ya zauna kamar yadda ya zo a hadithin albara'u ibn azib har aka gama binnewa bayan an gama din kuma ya zamanto cewa ya yi wa'azi saboda haka abu ne wanda yake babu ba shi da wata alaka ta ibada ba sharadin addu'a bane ba ladabi bane na addu'a ba istihbabi bane na addu'a cewa sai an yi ta a zaune saboda haka ga in za a yi addu'ar wanda suke tsaye sai su zauna wannan ba sharadi bane na addu'a ba kuma yana baya kuma daga cikin ladabban addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana ambaton Allah a kowane hali addu'a tana daga cikin kowane hali ba kuma malamai da suka rubutu akan adabud du'a ba su ce idan za a yi addu'a sai an tsuguna ba dan haka duk yadda yake ya sauka ga mutum yayi in yana tsaye ne yayi a tsaye in yana zaune ne yayi a zaune idan ma yana ganin kan cewa yi a tsaye din bai halatta idan yana tsaye din aka fara addu'ar ya zauna domin yana itikadin cewa zaman shine yafi to wannan itikadin nasa kuskure ne yin haka sai ya zamanto kan cewa wannan kuskure ne domin kamar ya kirkiro wani abu sabo a cikin addini wanda yake ba a fada ba a umarce shi da yayi ba wannan yace mutum ya tsufa ba zai iya azumi ba kuma ba shi da abin da zai ciyar yaya zai yi wanda ya zamanto ya tsufa ba zai iya azumi ba ko ba shi da abin da zai ciyar sai ƴan uwansa su ciyar da shi sai ƴan uwansa su taimaka masa wanda suke da wadata domin wannan akan ya sauke farali ne na Allah abinda akan ya sauke abu wanda yake wajibi a kansa idan yana da ƴaƴa kamar yadda yake wajibi akan ƴaƴansa su ciyar da shi wajibi ne su taimake shi akan yin abin da yake na haƙƙi a kansa sai su ciyar a maimakon sa idan su ma ba za su iya ba sai abin ya koma baitul mali abin ba zai yi ba sai abin ya koma baitul mali sai a koma gidan zakka irin waɗannan sai a sanar sai a kai ma gidan zakka in yaso su dauki nauyin ciyar da wannan ciyarwa a maimakon su a kowace rana ta watan Ramadan a dunkula hannu in za a tashi da sujjada shin akwai hadisi ne ko kuma ijtihadin malamai idan akwai hadisi a wani littafin yake akwai hadisi duk da yake malamai sun yi sabani akan ingancinsa da kuma ma akan fahimtarsa al'ajin waɗansu sun ce ma'anarsa shine wanda yake dunkula hannu yayin da yake yin kulli saboda haka idan mutum zai tashi a cikin sallah sai ya tashi da wannan hai'a hadisin yana cikin sunanul baihaqi al-kubra waɗansu kuma suka ce a wannan tashif ne ma'anarsa al'ajiz ne ala hay'atil ajiz annabi sallallahu alaihi wasallam in zai tashi yana tashi irin sifar wanda yake wato ya gajiya ko irin sifar wanda yake mai nauyin jiki wato a ƙarshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam kenan shine ba zai iya miƙewa da ƙarfinsa gabaki ɗaya ba sai ya jingina da wato ƙarfin da nauyin hannunsa ya sanya nauyinsa akan hannu to wanda yake wannan ba lallai ya zamanto a sifar ajiz a sifar ba sai ya dunkula hannu ɗin ba ala ayi hal mas'ala ce wacce kike ta fahimta ibn rajab al-hanbali ya rinjayar yana ganin rashin ingancin hadisin kuma ala fard abisa ma a kaddara ma ingancin nasa yana cewa ya dauki fassarar sifatul ajiz din shine ya rinjayar sheikh al-albani kuma ya tafi akan zahirin yanda yazo a cikin riwayar al-ajin saboda haka yace daga cikin sunnonin sallah idan mutun zai tashi daga zuwa ga raka'a ta uku raka'a ta biyu ko raka'a ta uku sai ya dunkula hannunsa ya kafa su akan kasa wanda kuma suka ce in ma ala sifatul ajin din ne ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka ne saboda nauyin jiki dan haka din zai karfafa shi saboda haka idan babu bukata ba sai mutun yayi ba kamar yanda suka tafi akan jalsatul istiraha cewa jalsatul istiraha idan mutun yana da bukatar ta saboda nauyin jiki zai yi wannan kuma suka ce a wannan sunna ce thabita daga annabi sallallahu alaihi wasallam babu inkari ga duk wanda ya dauki fuskar da ya dauka domin yana da kowannen su yana da hujja yana da fuska ta wato dalili a cikin shari'a a dalili a cikin fahimtar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam na'am za idan fuskar haka ta bayyana gare ka mutun yarin jaya gare shi ai bincike ya ga cewa haka din ne babu laifi zai iya yi kamar yanda nace akwai malamai duk sun tafi akan kowace fahimtar kuma wajen ma bambanci wajen ra'ayi din wajen tarjihi malamai sun yi duk wanda tarjihin wanda ka dauka akan haka zai tafi malamin mu Sheikh Muhammad al-Mukhtar yana rinjayar da abinda Ibn Rajab ya tafi akai a wajen babul jalsatul istiraha da wajen babun al-ajin din duk gabaki daya wannan yace gashi an hana mu daga murya a karatun al-Qur'ani a masallaci don natsuwa dan Allah a jawo hankalin masu fira a masallaci wannan kwarai da gaskiya da muhimmanci wannan tsokaci da wannan dan uwaye idan an hana ka daukaka murya da karatun al-Qur'ani domin mutane su samu nutsuwa wato kuma su samu wato a fahimtar abin da suke karantawa kaga min babu aula mutun ya ce zai yi hira shi yasa ne imamu shi yasa ne sayyidina Umar yayi haraba a masallaci wanda yake nuna kan cewa haraba ba ta daukan hukuncin masallaci yace idan mutane suka zo za su suna surutu a masallaci sai ya ce a fitar da su cikin haraba wato wajen masallaci kamar nan kewayen masallaci ne ita ce harabar masallaci kaga zaka shigo ai ba zaka yi du'a udhulul masjid ba ko da ka shigo wancan kofar zaka yi du'a udhulul masjid ba zaka yi tahiyatul masjid ba dan ka shigo nan wajen mai janaba zai iya shiga amma ba zai shigo cikin masallaci ba haka zalika mai haila ba ta shigo cikin masallaci ba amma za ta shiga cikin haraba to hikimar yin haraba dan kada a rinka yin surutu a cikin masallaci dan a tsare wato martabar masallaci martaba biyu ce akwai maslahar ba wai kawai ta shi kansa mai yin karatu ba a maslahar ta kan cewar wato ganin girman wajen ba ma wajen wato girmansa tunda akwai abubuwa da dama da sun halatta a wani waje amma a masallaci ba su halatta ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cigiya a masallaci har cewa yake idan mu gwaji mutum yana cigiya ku ce kar Allah ya sa ka ga abu ya hana ciniki a cikin masallaci yace in kuka ji mutun yana ciniki a cikin masallaci ku ce masa kada Allah ya sanya riba a wannan kasuwancin naka to saboda haka wannan duk domin me saboda a girmama masallaci fi buyutin adinallahu an turfa a gidaje waɗanda Allah ya umar ya bada izinin a daukaka su a daukaka waɗannan gidaje a gina su su dauke su zamanto madaukaka daukaka waɗannan gidaje daukaka dakunan Allah shine wato da ganin girman Allah a cikin su ya daga cikin ganin girman Allah din kada mutun ya rinka surutai a cikin masallaci musamman zantuttuka na duniya amma abinda aka ruwaito na cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sallar asuba suna yin zancen a irin rayuwar su ta jahiliya suna tuna ni'imar Allah a gare su da yanda Allah ya shirye su annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin su suna yi sai dai ya rinka murmushi shi kuma yana zaune a wajen da yayi sallah yana yin zikiri har rana ta fito wannan bai nuna kan cewa suna zancen duniya bane zance ne ta fuskar wato tunatar da junan su ni'imar da Allah ta'ala ya musu da ya shirye su daga jahiliya ya shirye su zuwa ga addinin musulunci to kaga wannan ba wai babin hirar duniya bace kuma ba za a dauke ta akan matsayin cewar wato hirar tana cudanya karatun mai karatu ko kuma zikirin mai zikiri wanda yake annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi irin wannan a gaban sa ya hana saboda haka kaga kenan sai a dauki surar da ya halatta din na zaman nasu da suke suna wannan maganganun da suke yi ba surar da yake ta shiga cikin abin da ya haramta din bane na wato a daukaka murya da har zata ta da har zata wato rikita mutum a cikin karatun sa da yake yi saboda haka wannan shine bayani dan haka ɗan uwa ya kamata a kula da wannan yana daga cikin kuma wannan yanda ake shigowa cikin masallaci wato da waya ba a kashe ba ko kuma ba a sata a cikin yadda yake ba za ta wato dauki hankalin mutane bayan da suke sallah ta kawo musu tashwishi ko kuma yanda suke karatun alqur'ani ko da suke jin karatu duk wani yana daga cikin wannan ya kamata a kiyaye wannan kuma ko ba dan komai ba dan ka kiyaye haƙƙin dan uwanka musulmi إن الذين يؤذون والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا وأن سكي تشوتر ينقونس وأن سكي واتو واتو ينعذا تشوتر و دمومني ماذا دمومني ماتا باتارد سنيوان أبو سنيوان ليفي با تو وأن سن أو كم كانسو كريا ليفي كنن دكما سأومي جرما to kaga kuma duk abin da zaka yi wanda yake zaka takura ma dan uwanka musulmi alal misali ya hadu zuciyarsa ta hadu akan ibada sai kawai yaji karar waya ranka zai baci ka bata masa rai to wannan batawar da kai yana daga cikin aziyatul mu'min inda zai maka mummunan addu'a sai ta ci domin da'awatul ka zalunce shi da'awatul mazlum ko mustajaba ce a cikin wannan ma ya kamata da Allah yana so ne tambihi saboda ƴan uwa da suke zuwa da ƴan uwan mu mata da suke zuwa tare da yara zuwan yara masallaci abu ne abin so a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam suna zuwa wata ran yana hudu ba Hassan ko Husaini suka shigo ya shigo masallaci na tafe yana katata yana faduwa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar hudu ba ya dauko ya dauke shi ya dora shi akan cinya sai ci gaba da hudu ba saboda rahamarsa kaga a bar hudu ba domin yaro yayi sallah tare da umama ya dora ta akan wuyanta sahabbai kuma suna zuwa da yara masallaci dan haka ne ma malamai suka ce hadisin da yake cewa jannibu masajidakum sujyanakum hadisi ne wanda yake bai inganta ba wato ku nisantar da yaranku daga masallatanku hadisi ne bai inganta ba in akai haka sai a haramta ma yara rahamar Allah da take sauka a cikin masallaci saboda haka su zo su ma su samu rahamar Allah to amma kuma sai ai musu sai a ladabtar da su a tsare su daga najasa yara mata za su zo da yara masallaci in an san waɗanda suke ba za su iya rike wato fitsari bane a sanya musu kunzugu a sa musu pampers ko ya kai yana gudu in an san cewa bisa dabi'arsa baya iya rike fitsari musamman yanzu cikin damunan nan a daura masa pampers domin kada ya zo mutane suna cikin sallah ya zo ya musu fitsari ya bata musu sallah in ransu ya baci ya cuce su to kaga iyayen suna da laifi a cikin wannan domin cutar mumini laifi ne a wajen Allah tabaraka wataala ko kuma suna yawan tsalle-tsalle da fitina a cikin masallaci a rinka tsawatar da su a rinka nuna musu cewa masallaci ba a haka su kuma ƴan uwa musulmi da suke zuwa in sun ga yara sun yi wannan su rinka yi musu musamaha su rinka yafe musu kada su kullace su su yi musu mummunan addu'a ya zama to kan cewar Allah ya karɓi addu'arsu akan su domin sun zo samun rahama kuma ya zama ku rinka daukan domin Allah ya halatta su je su ma rahama da take sauka yayin da ake addu'an nan kan cewa Allahumma ummana bi rahmatik su ma su shiga ciki sai ga wannan abin ya sanya musu wata inaya ta Allah wanda za su shirye har abada ba za su zamanto matsiyata ba saboda haka musulmi su ma masu zuwa su zamanto masu dan musamaha kuma waɗanda abin nan amma lalle iyaye su tsaya akan kula da su idan za su iya samun wanda zai zo ya rinka kula tare da su wanda yake mai dan hankali wanda ba lalle shi ya shiga cikin sallar ba ma ya zauna ko kuma in ya shiga cikin sallar ba lalle ya zauna ga baki ɗaya ba ya rinka kula da su wannan matlub ne abu ne wanda yake nuna taimakon juna ne akan ayyukan tsoron Allah da ayyukan alkhairi saboda haka da Allah musamman waɗanda suke zuwa da iyalinsu duk da ƴan uwan mata ba su zo ba yanzu sa sanar da su akan wannan wanda suke zuwa tare da yara ba a hana yara zuwa masallaci ba kamar yadda muka gani ba za mu haramta abin da Allah ya halatta ba da yawa mutane suna cewa ya kamata da Allah a hana yara masu zuwa da wato iyaye masu zuwa da yara masallaci an akai haka sai mu kirkiro wani abu sabo a cikin addini abinda Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bude kofar mu ba za mu rufe ta ba tunda shine ya bude kofa a zo tare da yara to amma kuma a kula da tsarin yanzu ba irin tsarin da bane da masallatai babu shimfiɗa da sauransu akwai yashi ne dan haka idan yaro yayi fitsari kawai sai a dauko ruwa a kwarara amma yanzu idan yaro yayi fitsari a nan wajen inda ake da tile din nan kaga kafin a ce an tsabtace wannan wajen sai ya bata waje mai yawan gaske ruwan da za a dauko a kwarara kafin ya zama to kan cewa an tsarkake wajen musamman ganin kan cewa munan tsarin ba irin tsarin kamar inda aka ci gaba bane kamar a harami na Makka wanda yake za ka ga sun zo da irin abin da yake cikin sauki za a tsabtace za a tsotse ruwan ya zama to kan cewa ba sai lalle ya ya najastar da wuri mai yawa a cikin masallacin ba dan haka mu kiyaye wannan mu kiyaye haƙin ƴan uwan musulmi masallata sannan menene hukuncin jin kada kade a alqur'ani da sunna jin kada kade bai halatta ba alqur'ani da sunna amma bayanin Allah ya kai mu in Allah ya kai mu gobe in Allah ya dama ƙara cikakken bayani akai wannan tambayar ba amsa ta ba saboda haka sai mu tashi yanzu kamar yadda muka ce aya ta 144 a cikin wannan sura mai albarka suratu ali imran bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين
Allah ta'ala ya ce wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai zamanto ba face manzo wanda manzanni sun wuce gabanin sa afa in mata aw qutila qalazatum ala aqabikum to yanzu idan ya mutu ko kuma aka kashe shi sai ku juya baya akan daga digen ku koma kafirci wa man yanqalib ala aqibihi duk wanda ya juya baya ya koma kafirci ya bar addini ya bar addini فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا بَذِي تُوْشَ أَلَّا دُكُمْ إِبَا وَسَيَجِزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ دِسَنُّوا Allah zai ba da kyakkyawar zai ba da sakamako zai sakamta ma masu tsoron Allah da ke wato masu godiya ga Allah da kyakkyawan sakamako kyakkyawar sakayya wannan ayar ta sauka ne a lokacin yakin Uhud kamar yadda muka ce domin ana cikin yakin Uhud sai shaydan yayi kururuwa cewa an kashe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ibn Qami'a daga cikin mushrikai wanda ya dauki dutse ya jefi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi ya ranka yayatawa a cikin rundunar mushrikai cewa ya kashe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka a lokacin nan sai mutane suka rudi musulmi sai suka rudi munafikai sai suka ce ai da annabin Allah ne na gaskiya ba za a kashe shi ba dan haka ku koma addininku ku koma addininku na gargajiya na iyaye da kakanni dan haka ku je ku samu sulhu da Abu Sufyan har suka ce ya kamata mu je mu nemo ina Abdullahi ibn Ubay ibn Salul a nemo shi ya je ya neman mana aminci a wurin Abu Sufyan mu ce mun tuba mun bi dan mu zauna lafiya tunda ya riga ya mutu mu bar wannan addini ya kare to shine Allah ta'ala ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai zamanto ba face manzo wanda manzanni sun wuce gabanin sa saboda haka tamkar ana cewa kuna inkarin cewa shi ma ba zai zo ya wuce bane kamar yadda manzanni suka wuce kamar yadda annabi Musa ya wuce annabi Isa ya wuce annabi Ibrahim ya wuce amma da suka wuce an daina yin addini bayan su to ku dan me kuke zamantowa kuna mu'amala kamar mu'amalar wanda bai san haka ba to shine Allah ta'ala ya kawo wannan uslubi yake tunatar da su abinda yake dama sun san shi din amma ya mai da su tamkar ba su san shi ba yace to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai zamanto ba face manzon Allah wato Muhammad sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan shine waje na farko da aka ambaci sunan sa a cikin alqur'ani yayin da ya zamanto kan cewar ana nema ainuni ga wato matsayin sa zatin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ambaci sunan sa amma wajen kira Allah madaukakin sarki baya kiransa da wannan suna baya ce masa ya Muhammad babu inda a cikin alqur'ani aka ce ya Muhammad kamar yadda aka ce ya Ibrahim ya Adam ya Musa ya Isa ya Huda ya Nuhu ya Hud ya Yusuf ba inda aka ce ya Muhammad sai dai a ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi ya ayyuhar rasul ya kai wannan manzo ya ayyuhal mudaththir ya ayyuhal muzammil haka dai da sifofin sa ake ambatan sa kuma aka ladabtar da mu cewa mu ma mu ladabtu da irin wannan ladabi da Allah yayi tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam kada mu sanya yanda zamu kira shi tamkar yanda muke kiran junan mu kada mu ce ya Muhammad shi sa sahabbai ba sa farin haka sai dai su ce ya Rasulullah ya Nabi Allah haka suke ciki haka suke kiransa ba sa kiransa da sunan sa ba sa kiransa da sunansa amma idan wajen wajen da aka ce wajen da ambaton sunan nasa yazo wanda yake fadan sa haka ibada ne to haka zamu fada ba zamu canza ba alal misali ba zamu ce wa ma to ai ma ce Muhammadu wannan suna yana da nauyi a baki ba zamu ce zamu canza aya ba tunda alqur'ani yutla ba zamu ce wa ma sayyiduna Muhammadu illa rasul ba zamu ce sayyiduna ba wajen salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin da mu salati yace Allah qulu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad ba zamu ce allahumma salli ala sayyidina muhammad ba in muka yi haka domin wannan lafuzza ne na ibada in muka yi haka ba mu ladabi ba ba mu bi annabi sallallahu alaihi wasallam ba wannan wadansu wai suna cewa ai fadin haka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ai wannan ba wai yana nufin ai yana daga cikin tawalu'un sa amma mu idan muka yi na fuskar ladabi babu komai akan wannan a'a inda haka ne sai mu ce wajen kiran sallah ma mu canza kiran sallah in muka zo maimakon mu ce ashhadu anna muhammadar rasulullah mu ce ashhadu anna sayyidana muhammadar rasulullah duk wanda ya kiran sallah haka kiran sallar sa batil ne to shi sai a ce bai ladabi ba kenan dan ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah a'a yayi ladabi domin ladabin shine kai yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da abu haka za a koyar amma aba abigire ba wannan ba kamar in muna cikin idan mutum zaka yi hudu ba ko wajen lacca kace sayyiduna wa nabiyuna wa rasuluna wa maulana muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan diyai domin sayyidi ne saboda haka yana daga cikin kuskure da wadansu suke cewar wai masu abin nan masu wato malaman salaf ko kuma masu bin tafarkin salafi abin nan salafun salih ba sa cewa sayyiduna muhammad babu wanda wanda yace haka ya kira yayi ma malaman sunna kariya cewa sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam kwarai muna fadan sa kuma manzon allah sallallahu alaihi wasallam shine sayyidu waladi adam wala fakhr amma wajen salati inda aka ce kada a fadi inda aka koyar ba tare da ambaton sayyiduna ba za a fada ba idan mutum wajen a cikin salati a cikin sallah ba za ka ce in kana yin tahiyya in kana yin tahiyya zaka ce ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له او روايه ان كان تفي اكن حديث ابن عمر كو كما كتي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فذاك تي اشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله كو كدا امام مالك شي كوي دمو تحيا من غير يند اكي تحيا ا cikin risala da cikin sunan tafi nan an ce wa ashhadu an ce asa sayyid aga ba ce ba to wannan bayani ne yana da muhimmanci saboda kada a cudanya abubuwan a biyu wannan suna na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kakansa Abdul Muttalib shi ya sanya masa shi kuma yana daga cikin tawfiqin Allah da aka tambaye Abdul Muttalib me yasa ka sa masa Muhammad yace liyahmaduhu ahlus samaa wato liyahmaduhu ahlul ard wa ahlus samaa domin wanda suke a kasa da wanda suke a sama su yabe shi domin daga hamada yuhammidu fa huwa muhammadun hammadahu yuhammiduhu tahmidan ya isa matuka wajen yabansa sigatul mubalagha na alhamd wato wanda aka isa matuka wajen yabo a gare shi shayabo sallallahu alaihi wasallam shi yasa ne Allah madaukakin sarki ya yawaita yabo a gare shi kuma annabawa suka yawaita yabo a gare shi dukkan mutanen kirki suke yabansa minal awwalina wal akhirin Allah ya tsara wannan suna da ambaci mutane da shi kafin annabci waɗanda aka kira su da wannan suna ba yawa gare su ba waɗansu sun kirga mutum hudu waɗansu sun kirga mutum biyar amma dai ba yawa gare su ba har Allah kuma babu wani wanda wato yayi da'awar ma ta farkin annabci ballantana ma ya ce a ce wato ya rikita da sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tare da cewa wannan suna nasa sallallahu alaihi wasallam ambatonsa ya zo a cikin zafai na magabata cewa sunansa Muhammad sunansa Ahmad sunansa Muhammad sunansa Ahmad an ambace shi da wannan suna an ambace shi kuma da suna al-mutawakkil sammait anta abdi wa rasuli sammaituka al-mutawakkil kai ne bawa na manzura na sanya maka suna mai dogaro ga Allah haka yake a cikin at-taura to rasul kuwa fa'ul ne min ar-risala fa'ulun bi ma'ana maf'ul ai marsul ma'anar rasul marsul abin aikowa annabi sallallahu alaihi wasallam bai zamanto ba face abin aikowa wato shi ba mala'ika bane amma ko da ke kasrul mawsu wannan yana da shin uslubin kasrul mawsufi ala sifa a iyakance sifar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin manzanci wato bi ketare manzanci ya kai ya zuwa ga zamantowa mala'ika ba ko kuma ya zamanto ubangiji manzancin wanda manzanni gabaninsa sun wuce wato shi manzo ne wanda zai wuce tamkar yadda manzanni suka wuce bayan sa ba zai dawwama ba kamar yadda Allah ta'ala yake innaka mayyitun wa innahum mayyitun zaka mutu kuma kuma za su mutu to sannan sai Allah ta'ala yake afa imma ta aukuti idan yanzu ya mutu ko aka kashe shi sai ku koma baya ku daina addini ku zamanto kun koma baya akan digadiganku to sannan Allah yayi narko yace wa man yanqalib ala aqibihi duk wanda ya juya baya ya koma cikin kafirci ba zai cuci kowa ba sai Allah ba zai cuci kowa ba kansa zai cuta ba zai cuci Allah da komai ba falan yaburullah shay'a ba zai cuci Allah da komai ba wasa yajizillahu shakirin Allah zai yi kyakkyawan sakamako ga masu godiya ga Allah wanda suka ci gaba a cikin da'ar Allah da tsoron Allah da yin jihadi ko da bayan sun san cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya domin yayin da munafikai suka so mu wannan magana musulmi darewa suka yi a'a irin su Anas ibn al-Nadr sai yace idan kuka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu to ubangijin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayyun la yamut yana nan da rai baya mutuwa za tun idan kuma har an kashe Annabi sallallahu alaihi wasallam ina amfanin rayuwa bayan sa ku tashi ku yaki har kuma ku mutu saboda haka ya shigi abin nan ya dumfari inda mushrikai suke da aka dauko Anas ibn al-Nadr tsakanin suka da chaka da sara sun fi 70 a jikin sa aka kasa gane shi sai yar wasu ce ta gane shi da wato da dan yatsan sa da dan yatsan sa ta gano shi to haka musulmi suka kasance to wasa yajzillahu shakirin Allah zai masu godiyar Allah kikkiawan sakamako wannan ayar ita ce sayyidina Abubakar ya karanta ta ga musulmi yayin da bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya matsayi da ya nuna cewa babu kamar sa a cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wajen jarunta ana kawo surar sayyidina Abubakar mai sanyin rai mai yawan kuka mai yawan tausayi amma ba a kawo wannan janibin na wato jaruntarsa da rashin tsoronsa to babu mauƙifi babu matsayi da ya bayyana wannan matsayi na sayyidina Abubakar irin wannan lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ranar litinin da lokacin walaha sayyidina Abubakar baya ya tafi wajen matarsa a sulh sulh yana nan yanzu a wajen wato wajen da ake cema unguwar da ake ce mata farko unguwar da ake ce mata al-awali farko-farkon awali a Madina ya taho Madina da ya samu labarin rasuwar yana zuwa ya shiga ɗakin Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha ya shiga yana zuwa sai ya fuskanci inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake an rullube shi ya bude kansa ya sumbance shi ya sunkuyi da kansa yana kuka yana sumbatar sa ko ina yace wallahi la yajma'u Allahu laka mautatayn amma al-mautata allati katabtaha alayka faqad mittaha Allah ba zai hada maka mutuwa sau biyu ba mutuwar da ya rubuta maka ya rasulullah ka riga ka mutu sannan ya rufe shi ya fita ya shigo cikin masallaci ya tarar da sayyidina Umar ya zara takobi yana kai komo ya kasa zama sayyidina Umar yana cewa duk wanda yace Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mutu sai ya sare masa wuya yana nan da rai zai dawo ya karkashe munafikai sayyidina Abubakar yana shigowa yace ijlis ya Umar zauna sayyidina Umar ya zauna sannan ya hau kan minbari sannan ya tsaya yace man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wanda Annabi Muhammad yake bauta ma to Annabi Muhammad ya rasu wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut wanda fa dama Allah yake bauta ma to Allah rayayye ne baya mutuwa sannan yace qala Allah ta'ala wa ma Muhammadun illa rasul sannan hayya zuwa ga karshen ayar wasa yajzillahu shakirin sayyidina Umar yace yana jin wannan ayar yace sai gumi ya kwarara gare shi kafarsa ta kasa rike shi ya kasa zaune wato ya gane cewa ashe abin hakika ne yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniyar nan kenan wannan sayyidina Abubakar da ya tsaya da wannan shine sahabbai suka ce kamar ba mu san cewa wannan aya tana cikin alqur'ani ba to sannan hankalinsu ya dawo jikinsu a imani ya dawo jikinsu nutsuwa ta dawo musu sannan suka fuskanci hakikanin abin da suke ciki to Allah madaukakin sarki lokacin da wannan abin ya faru a lokacin da aka so ma yada wannan magana ana cikin yakin Uhud musulmi suka dare waɗansu su suka arta suka gudu suka nufi Madina waɗansu su kuma suka tsaya suka ce za su ci gaba da yaƙi har su mutu to ana cikin haka annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ke tare da shi sai kadan daga cikin musulmi bakwai daga cikin ansar biyu daga cikin almuhajiri kamar yanda zamu gani to Allah madaukakin sarki a bayan yakin Uhud ne yake ya saukar aka saukar da wannan ayar domin ta zamanto wa'azi ga musulmi su gane kan cewar addinin musulunci ba a gina shi ne ba akan wato ba a gina shi ne akan wato a mayar da komai yara ta yi da shugaba ba ne yadda zai zamanto ko ɗayaya daga zarar an zamanto babu shugaba shikenan kuma sai a daina addini a idan babu wannan in babu shugaba to halifan sai yazo in babu halifan shugaba halifan wannan ma yayi shi yasa ya zamanto cewar bayan mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina abubakar ya tsaya tsayin daka wajen yakin ridda duk wanda suke ridda suka bar addini aka dawo da su wanda wannan abin da sayyidina abubakar ya tsaya yayi da ba dan yayi shi ba da Allah ne kadai ya san abin da zai kasance na tarihin addinin musulunci amma da aka ga waɗanda suka yi ridda an yake su an dawo da su cikin addinin musulunci sai suka san cewa imanin musulmi yana nan kamar yanda yake da kasancewar yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya nan to ga wani gurbin shugaba ya zo wanda zai zamanto zai kasance akan tafarkinsa duk da yake ba zai taba zamantowa kamar babu wani shugabanci babu wani shugabanci da zai zamanto kamar na annabi sallallahu alaihi wasallam amma khalifancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khalifofinsa wanda suke shiryayyu akan tafarki su ma haƙƙinsu ne a yi biyayya a gare su a bi sunnarsu kamar yadda za a bi sunnarsa ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin al mahdiyyin sannan Allah ta'ala ya ce sannan Allah ta'ala ya ci gaba da yi musulmi wa'azi wa ma kana li nafsin
وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين
Allah ya ce wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillah baya kasancewa ga wata rai ga wani rai ya mutu face da izinin Allah wato kowane rai in kaga ya mutu to Allah madaukakin sarki ne ya dauki ransa kitaban muajjala ajali ne wanda yake kayyadadde an iyakance shi ba za ka mutu ba sai wannan ajali din ya cika kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ruhal qudus نفث في روعي أن لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها ملائكة جبريل يا هورا أتكن رينا يا غيا من شباب وان ري دا زي متفا يا چكا أزكين سدى أجل إنسان دو وان دكا غيا متتو أجل إنسان يا چكا كتشيني معنى كتابا مؤجلا أي أجلا مكتوبا أجلي وان ديكي أنا إيا كان چيشي كي يددي دا بتم بذيك يتريشي با كودا دا منتي تايا ومن يريد ثواب الدنيا wanda dai yake san rayuwa wanda yake yake nufin rayuwar duniya abinda yake nufi kenan ya ji dadi anan nu'tihi minha zamu bashi daga cikin ta ba wai zamu bashi gabaki ɗaya yanda yake so din ba daga ciki Allah zai bashi shine abinda zai bashi din minha din shine abinda ya kaddara masa ba za ka samu sama da abinda Allah ya kaddara maka ba ومن يريد ثواب الاخره wanda ku nufin sa shine sakamakon lahira wato ya samu daukaka a lahira ya samu kusancin Allah ya samu aljanna ya samu yardar Allah ya samu kyakkyawan ambato a cikin almalaul a'la nu'tihi minha shi ma za mu bashi daga cikin wannan wato sakamako na lahira din wasa najizi shakirin da sannu za mu wato sakanta ma masu godiya ga Allah da kyakkyawan sakayya nan dai aka saki ambaton wato ash-shakirin masu godiya ga Allah domin su ne waɗanda suke ba sa mantawa da Allah domin ɗaya daga cikin sifar ash-shakir shine wanda baya mantawa da ihsani mai godiya shine wanda baya mantawa da ihsani ba wanda zai zamanto kamar inda ɗan birni suke cewa ɗan akuya ba wanda yake za a yi masa amma daga zarar an masa ya samu biyan bukata shikenan sai ya manta da kai to waɗannan masu wanda ba sa mantawa da ihsanin Allah su ne wanda Allah madaukakin sarki zai musu kyakkyawan sakayya wannan a cewar wato babu wani rai wanda zai mutu face ya zamanto ya cika ajalinsa wannan haka Allah madaukakin sarki ya ambata a wurare da dama a cikin alqur'ani wama yu'ammaru min mu'ammarin wala yunqasu min umrihi illa fi kitab babu wani wanda za a rayar da shi duk wanda aka rayar da shi ba za a rayar da shi ba ko a tawaye masa daga cikin rayuwar tasa illa fi kitab face ya kasance a cikin littafin Allah to wannan wata kila zaka ce to ta yaya za a ce za a rage wa mutum rayuwarsa domin akwai mutum wanda yake za a rubuta masa rayuwarsa haka aka rubuta a wajen mala'iku, amma Allah madaukakin sarki ya rubuta a Lauhul Mahfuz cewa zai yi abin da zai sa a rage rayuwarsa na kamar yanke zumunci. Yanke zumunci yana rage rayuwa, kamar yanda yake sada zumunci yana ƙara rayuwa, yana ƙara tsawon rai, to sai a rage masa daga cikin rayuwar tasa. Amma wannan bai canza cewa yana da ajali abin ambato ba, wanda yake wannan a wajen Allah yake. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab, ana Allah yana shafa abin da yaso kuma ya tabbatar da abin da yaso. Ummul kitab Lauhul Mahfuz yana wajen Allah, wanda babu wanda ya san abin da ke cikin sa face shi tabaraka wa ta'ala. Na'am.
Wa kanin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyyun kathirun فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين.
سنة الله مدوكاكين سركي يررعش مؤمني أكان أبن دي أبن دي يشيكي كين زكا تنسو نغنون وان دسك داري دين دسك سامروني لوكاكين ياكين أهود دوكومين دسك تاسيرانتو da irin wannan jita-jita da aka yada ta mutuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, domin babu abin da ya kai tashin hankali irin a gaya ma sahabbai cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam baya, a gaya musu cewa ya rasu. Kamar yanda muka gani, yanda wata daga cikin sahabbai al-ansar ta zo tana yi, in ta ga wani, in ta ga mutum, tana duk wanda ta gani sai ta ce ma fa ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, me labarin Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai a ce mata an kashe mijinki. Ta sake ganin wani tana tambaya menene labarin Annabi sallallahu alaihi wasallam, aka ce mata an kashe mahaifinki. Ta ce me ake me labarin Annabi sallallahu alaihi wasallam, aka ce mata an kashe dan uwanki. Sai da ta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ta sanar kuma da ta ganshi ta ce kullu musibatin dunaka jalal ya rasulullah, dukkan wata musiba in dai ba musibar ta ba musibar ta faru akan mu bane cewa mun rasa ka, wannan mai sauki ce. Saboda haka babu tashin hankali irin wannan da aka wannan jita-jita da aka yada, to Allah madaukakin sarki yake rarrashin sahabbai akan wannan, kicewa wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyyuna kathir, annabi nawa ne, wato da yawa annabi daga cikin annabawan Allah, qatala ma'ahu ribbiyyuna kathir, jama'a ta mutane mabiya malamai fuqaha sun masu yawan gaske sun yi yaki tare da shi. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah, basu karaya ba saboda abin da ya same su a tafarkin Allah, jarabawar da Allah ya yi musu akan ni wajen yaki, a wajen jihadi, bata karya bata zamanto ta karya musu gwiwa ba, basu samu alfashal shine wato alwahan kenan, karaya mutun ya zamanto kanta ba zai iya komai ba, karaya zuci. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wama dha'ufu, basu rauni ba, wamastakanu, basu wulakanta ba, su zamanto sun kaskantar da kansu, sun yi da cewa kafirai suna sama da su, wamastakanu basu wulakanta ba, wallahu yuhibbu sabirin, Allah yana son masu haƙuri. Wato ma'ana kenan, kun ga sifar sabr shine kada mutum ya karaya, kada ya yi rauni, kada ya wulakanta, domin shi haƙuri a zuciyake, kamar yanda abin da yake magantawa a zuciyake, wannan halin na nafsu, wannan karyewar zuciya ɗin da ragwanci da rashin wato dagewa da rashin wato abin da zai sanya ka sake samun azama, kanka ka ci gaba da fuskantar rayuwa, ka ci gaba da wato ci gaba akan kokari da jihadi akan tafarkin Allah da neman da gaskiyar nufi wajen neman abin da kake nema, wannan abin da zai sanya ka samu wannan shine hakuri. To shi yasa sai Allah ya ce wallahu yuhibbu sabirin, Allah yana son masu hakuri. Wannan ya nuna kan cewa al'adar Allah bata ce al'adar Allah ɗaya ce cewar annabawan Allah yana jarabar su da su da sahabban su, Allah zai musu jarabawa kamar yanda yanzu ya jarabe ku ya ku musulmi to annabawa da yawa su ma haka Allah ya musu annabiyu ana karanta shi da annabiyu daga wato ma'ana annabiyu bi ma'ana wato sigatul mubalagha ce fa'il ce bi ma'ana maf'ul ma'ana wanda aka dauka ka darajar sa ko kuma annabiyu bi ma'ana shi ma wannan fa'il ne bi ma'ana maf'ul bi ma'ana al-munabba wanda ake bashi labarin gaibi nafi'u yana karanta ta da alhamza annabiyu annabi bi ma'ana wanda ake bashi labari annabiyu kuma bi ma'ana wanda aka dauka ka darajar sa dukkan wannan daidai ne annabi darajar sa madaukakiya ce cewar ane masa wahayi banda wanda za a yi masa wahayi Allah ya zabe shi ya dauka darajar sa annabiyu wanda ake sanar da shi ilimin gaibi ake sanar ake masa ake wahayi ya zuwa gare shi duk qira'atin sab'iyya wanda aka karanta wannan aya qatala ma'ahu wanda yake qira'at jumhur wato jama'a masu yawa sun yi yaki tare da shi a wata qira'ar wanda a qira'ar ibnu kathir utila ma'ahu kuma ita ce ma qira'an nafi' ko utila ma'ahu aka kashe tare da shi to a cikin nan wajen fassarar wannan qira'ar shine za ka shine malamai suka fitar da fuska kamar guda uku utila ma'ahu wa kayyin min nabiyyin utila dewa daga cikin annabawa an kashe shi an kashe su wato akwai annabi dewa wanda aka kashe ma'ahu ribbiyuna kathir sai ya zamanto wannan jumla ce mustaqilla tare da wannan annabi akwai jama'u masu yawa amma kasancewar an kashe shi a wajen yaki wannan bai sa mabiyansa sun karaya ba bai sa sun yi rauni ba ko kuma wa kayyin min nabiyyin utila ma'ahu ribbiyuna kathir dewa akwai annabawa wanda an kashe ribbiyuna kathir sai ya zamanto utila dinnan fi'il mabni lil majhul ne na'ibu fa'il din ribbiyuna kathir an kashe jama'u na mabiyansa masu yawan gaske fama wahanu wadanda ba a kashe ba daga cikin su din da wanda aka bar su bayan an karkashe da yawa to sauran mabiyan wannan annabin basu karaya ba basu rauni ba ko kuma waka ayyin min nabiyin qatila ma'ahu ribbiyuna kathir annabi da yawa an kashe shi tare da shi akwai ribbiyuna kathir mabiya masu yawa duk an kashe su sauran waɗanda ba a kashe ba tare da cewa an kashe annabin an kashe mabiya wanda suke tare da shi masu yawa su sauran wanda ba a kashe ba fama wahanu basirauni ba wa ma da'ufu wa mastakanu waɗansu malamai dukkan waɗannan qira'a ce sab'iyya saboda haka kuma dukkan waɗannan ma'anoni da muka ambata ma'anoni ne sahihai ingantattu duk da mafiya yawan malaman tafsiri sun fi rinjayar da karatun da qira'a ta farko wa ka'ayyin wanda muka karanta ta hafsu wato ta asim kuma ita ce ta qira'a jumhurul qurra wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna kathir dewa annabi majama'a masu yawa na mabiya sun yi jihadi tare da shi domin wanda yake jihadi aka kashe shi da wanda kuma shi kuma aka kashe shi ko da bai yi jihadi ba wanda ya yi jihadi aka kashe shi ya fi shi tunda shi yana da ladan jihadi yana da ladan hakuri kan an kashe shi da ladan shahada dukkanin su shahada suke amma ba kamar wanda ya yi jihadi aka kashe shi ba shi yasa ne Allah ta'ala ya ce wa qatalu wa qutilu suka yi yaƙi kuma aka kashe su shi yasa suka ce wannan qira'ar ta qatala ma'ahu ta fi fitar da ma'ana don haka ne mafiya yawan malaman tafsiri suka rinjayar da ma'anarta cewa annabi da yawa ya zo ya yi yaƙi tare da shi akwai mabiya masu yawan gaske su ma suka zo suka yi yaƙi amma wannan raunin da suka samu yayin da fama wa hanu lima asabahum fi sabilillah basikare ba saboda jarabawa saboda abin da ya same su a tafarkin Allah Allah ta'ala ya ce wallahu yuhibbu sabirin Allah yana son masu haƙuri wanda yake ko da sun samu fashal ko da sun samu rauni ko da sun samu miki ko da sun samu kasawa ko da sun samu nasara ko da sun samu abokan gabansu sun zamanto sama a kansu wannan ba zai sanya su sallama ba ba zai sanya su su yi rauni ba zai sanya su wulakanta ba wannan sai masu haƙuri ne za su iya yin haka Allah ya ce yana son masu haƙuri saboda haka haƙuri yana daga cikin sifofi na ihsani na waɗanda Allah ta'ala yake so wanda duk Allah ya bashi haƙuri ya bashi kyakkyawan lada ya ishe ka a cikin haƙuri ka sani cewa dukkan abin da za ka yi haƙuri a kansa na abin da baka so ko da ƙaya ce ka taka Allah maɗaukakin sarki zai yafe maka zunubi da shi wannan ya isa ya taimake ka a cikin haƙuri kaya ɗin nan in ka taka kai hakuri akan ta Allah zai baka lada akan wannan ya kankare maka zunubi ballantana kuma manyan abubuwa ballantana kuma wani ya bata maka rai ballantana kuma an yi maka abin da baka so kai waye da bazai maka abin da baka so ba kai hakuri Allah yana son masu hakuri akwai tabbatar da sifar muhabba ga Allah a cikin wannan ayar cewa Allah yana so Allah yana soyayya wannan dan Allah yana soyayya bai nuna cewa irin soyayyar da Allah yake irin ta mu soyayya bace soyayya ce da dace da matsayin da wato girman zatin sa da da kuma sifofin sa masu daukaka Allah ta'ala yace wama kana qawluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana furcin bakin su bai kasance ba face su rinka cewa ya ubangijin mu ka gafarta mana zanuban mu ka yafe mana kurakuran mu wa israfana fi amrina da zarbabewar mu a cikin al'amura wuce iyaka da muke yi a cikin umarnin da kai mana ya zamanto ba mu yi shi yanda kake so ba mun yi hannun wuce iyaka wanda yake ya faɗi da mu a cikin abin da baka so to shi ma wannan mun sani ba mu sani ba ka gafarta mana wa tsabbit aqdamana ka tabbatar da digadigan mu akan imani kada mu wato kada mu kada zukatan mu surawrawa ya zamanto kanci kada kuma ka jarce mu da abin da zai sanya mu koma kafirci bayan imani wansurna ala alqawmil kafirin ka ba mu nasara akan mutane waɗanda suke kafirai wannan kaga shine abin da Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnata mana na yin istighfari a cikin ibada kaga a cikin jihadi suke amma suna neman gafarar Allah kisa annabi sallallahu alaihi wasallam ayyukan ibada haka ya nuna mana mu yi su muna yin yana idan da sallah sai ce astaghfirullah yayin da ya gama tsayawa daga arafa fa idza aqamtum min arafat fadhkurullaha inda al-mash'ar al-haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qabli fa idza wa in kuntum thumma afidhu min haythu afada an-nas wastaghfirullah sannan ku tuttulo daga inda mutane suke tuttulowa ku nemi gafarar Allah domin tunda an aka riga aka gama zaman arafa aka tsayawar muzdalifa shikenan an gama aikin hajji sauran abin da ya rige wajiban aikin hajji ne amma rukunai an gama su sai ce ku yi wastaghfirullah ku nemi gafarar Allah to haka ma kaga waɗannan mabiya annabawa yayin da suke cikin jihadi suke neman gafarar Allah akan zunubai da kuma akan wuce wato wuce iyaka da kuma Allah ya tabbatar da digadigai tabbatar da digadigai shine wato ka tabbata akan aikin alkhairi kada ka koma ka warware shi yasa daga cikin addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da yake yin tafiya yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-hawri ba'da al-kawr kani ka koma kafirci ka tabbata akan sunna ka koma bid'a to wannan shine dukkan mumini ya kamata ya ji tsoro a rayuwarsa dukkan mumini ya kamata ya ji tsoro a rayuwarsa idan sayyidina abubakar lokacin da mutane suka rinka ridda bayan mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam in yana sallar magruba idan yayi raka'a ta uku ta karshe ya karanta fatiha kafin yayi ruku'u yana cewa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Allah kada ka karkatar da zukatan mu bari imani mu koma mu ba mu zamanto mun yarda kamar yadda waɗannan suka yarda ba'da idh hadaytana bayan ka riga ka shige mu wa hab lana min ladunka rahma ka ba mu rahma daga gare ka innaka antal wahhab sayyidina abubakar kenan yana roƙon Allah wannan to abin da yake yi ba wani abu yake ba illa koyi da annabawan Allah sabanin makiyansa makiya sayyidina abubakar a da'u sayyidina abubakar awliya abdullahi ibn sabai waliyan abdullahi dan saba ar-rafida wanda zaka ji suna cewa ka gani wannan dalili ne akan cewa shi kansa ba shi da tabbas akan imanin nasa bai san cewa to sun jahilci abin da ke cikin alqur'ani annabawan Allah addu'a su kenan suna roƙon Allah ya tabbatar da dugadugansu domin zukata a hannun Allah su babu wanda yake da iko akan zuciyarsa babu wanda yake da karfin ya ce shi zai ba mu kansa imani ya tabbata akan imanin har ya mutu shi yasa ne dole ka nema daga wajen Allah dole ka nemi sabaci daga wajen Allah kuma yin wannan addu'ar shine ya nuna saninka ga Allah shine nuna tsoranka ga Allah ka zamanto kana bauta ma Allah bainal khawfi war raja ka zamanto kan cewa baka da aminci akan sha'anin Allah madaukakin sarki cewa Allah a koyaushe zai iya juya zuciyarka daga da'a ta koma zuwa ga saban Allah to gashi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yayi wannan addu'a saboda haka mumini ya kamata ya kasance koyaushe ka rinka jin tsoron fadawa cikin kafirci bayan Allah ya tsirar da kai daga gare shi ka rinka jin tsoron komawa cikin sabo bayan Allah ya shirye kai zuwa ga da'a yayin da ka ganka a cikin da'a yayin da ka ganka a cikin bautar Allah ba ujubu zakai ba ka rinka cewa ka gani mutane wallan babu mutane duk sai shaholiya ake yi to mutane duk sai kai kana ganin wai kai ne akan daidai kai ne kai kaza kana ganin karfin ka ne wannan ujubu illa ce yayin da ka ganka akan da'a ka zama to kuma me wannan ta da ƙara maka tsoron Allah da ƙara maka tsoron Allah cewa to yaya kuma idan da Allah zai kwace wannan da'a kai ma ka zama to cikin ɗan wannan sharholiya ko ba ko wannan zai gagara ga Allah ne mutane nawa ne zaka gansu suna tafiya akan daidai wata ranka ne meye su a cikin mutanen kirkin ka rasa sun koma cikin shedanu Allah ya kiyashe mu Allah ya ce sannan ya ce wansurna alal qaumil kafirin suka ce kuma ka bamu nasara akan mutane kafirai Allah ya ce fa atahumullahu thawabad dunya sai Allah ya basu sakamako ya basu sakamakon duniya shine wato nasara da rinjaye akan abokan gaba da kuma samun kikkiawar aqiba wa husna thawabil akhirah da kikkiawar sakamakon lahira shine aljanna da kuma matsayi na idan sun yi shahada ya basu matsayin shuhada in kuma basu shahadar ba ya basu matsayi na mujahidin domin ladan masu jihadi babu kamar sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ghadwatun wa aw rawhatun fi sabilillah khairum min ad-dunya wa ma fiha mutun ya fita da safi domin jihadi ko ya fita da yamma domin jihadi yafi duniya da abin da ke cikin ta ya fita din kawai ba ma kai jihadin ba ya fi duniya da abin da ke cikin ta to wannan shine husnul thawabil akhirah thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son mutane masu ihsani wanda ya nuna cewa jihadi yana daga cikin maratibul ihsan jihadi da hakuri yayin da ake jihadi yana daga cikin maratibul ihsan yana daga cikin bauta ma Allah tamkar kana ganin sa in baka ganin sa shi yana ganin ka da haka ne ake samun maratibul ihsan dinnan wato ka bauta ma Allah tamkar kana ganin sa ba kuma wai an nuna kaga ke wannan bautar Allah din tamkar kana ganin sa maratibul ihsan dinnan ai kaga a cikin bin sunnar annabawa don haka annabawa suke maratibul ihsan dinnan ba wai yana nufin kan cewar shine za a ce ka taka wani mataki wanda yanzu ba za ka yi sallah ba wanda yanzu ka zamanto kai wusuli ka zamanto wanda ma har wadan za ka ji sun ce ai ka riga ka zamanto Allah wal iyadu billah wannan ba shine maratibul ihsan ba ihsan na alqur'ani da sunna shine irin wannan wanda Allah ta'ala ya ambata sifar wadannan bayin Allah sabr da kuma jihadi da kuma roƙon Allah tabbata akan jihadi din da neman gafarar zunubai da neman gafarar isa da neman gafarar wuce gona da iri da neman tabbata akan tafarkin Allah waɗannan da abubuwan da suka da aka tattara su a cikin waɗannan Allah ta'ala ya ce wallahu yuhibbul muhsinin wanda ya nuna kan cewa waɗannan sune sifofin ihsani da na'am
ya ayyuhan ladina amanu in tuti'u كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين
يا أيها الذين آمنوا يا قوة عندك إيماني in tuti'u alladhina kafaru idan kuka biye ma kafirai wadanda su idan kuka biye ma wadanda suka kafirta kuka bi su yarudukum ala aqabikum za su mayar da ku akan digadiganku fatanqalibu khasirin ku komo tababbu ku zamanto kun kafirta bayan imaninku balillahu mawlakum a Allah shine majibincin lamarinku wa huwa khairun nasirin shine fiyayyen wadanda suke ba wadanda suke taimaka wa shine fiyayyen masu ba da taimako wato Allah ta'ala yana tsoratar da mu'minai kan kada su dake wato kada su tasirantu da propaganda ta munafukai da kafirai waɗanda su abinda suke so su ne su sanya ku bar imani ku koma zuwa kafirci domin waɗanda suka biye mai irin wato propaganda da aka yada cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu su ne suka je suka fada cikin saban Allah madaukakin sarki wanda daga baya Allah ya ce ya yafe musu har suka gudu daga cikin yaki to Allah ya ce idan kuka bi irin wannan in kuka biye mai kafirai in kuka biye mai munafukai to haka za su zo su yi muku sai sun raba ku da Allah sai sun raba ku da addinin gaskiya ya zamanto waye zai yi asara su ba za su yi asara da komai ba ku ne za ku yi asara balillahu maulakum Allah ya ce ku bar a'a Allah shine majibincin wato komai juyi ku kasance tare da Allah komai tsanani ku kasance tare da Allah shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bi wa law radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum idan al-amri yazo musu na zaman lafiya ko kuma al-amri yazo musu na tashin hankali a adha'u bi sai su yada shashi su rinka yada shi a rinka yada jita-jita lokacin fitinu a rinka yada jita-jita Allah ya ce wa law radduhu ila ar-rasul da sun mai da al'amarin ya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ila ulil amri minhum ya zuwa ga kuma ma'abuta al'amari daga cikin su shi wa gabanin addini nasu malaman su da jagorori na addini da sun mai da dukkan wannan al'amarin ya zuwa gare su la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum da malamai masu istinbadi masu ilimi masu fayyace gaskiya daga cikin nassoshin Allah da sun san shi sai ya zamanto sun sanya su akan daidai shine jibintar Allah din domin jibintar mu'minai da jibintar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine jibintar Allah a cikin wannan akwai babban aya gare mu ƴan uwa musulmi yayin da fitinu suke faruwa a cikin al'umma idan fitina ta faru kada ka biye ma wato masu amfani da wannan su cusa wato su mafurici da guba akan sha'anin addini domin daga zarar wata fitina ta faru to lokaci ne kuma mai wato masu mugun nufi masu cuta a cikin zuciyarsu za su yi kokari ya zamanto kan cewa sun kawo rikici akan imanin masu imani sun jefa shakka a cikin zukatan mutane in an rikita lissafin musulmi a lokacin nan kamata ya ku arki Allah a kula da inda wato musamman yanzu kafofin yada labarai tsarin labarai a wajensu ba shine wannan tsarin labarai shine a yada jita-jita a yada guba a cikin al'umma a ruda mutane to a lokacin Allah madaukakin sarki yake cewa a cikin waccan ayar da na ambata ta suratul nisa idan irin wannan al'amari ya zo da an maida shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zuwa ga ulul amri malamai ma'abuta ilimi jagoranci na addini aka maida al'amarin gare su mu saurara mu ji abinda malaman kirki za su faɗa mu saurara mu ji abinda shine Allah ya bayyana mu saurara mu ji abinda aka gano daga cikin hadiyul kitabi was sunna to wannan shine zai sa a tsira daga fitina amma yayin da idan abu ya zo kowa zai bazama ya ji wani abu ya yada wannan ma ya ji ya yada wannan ya ce ai an ce kaza bari mu kaza shikenan shi ma ya dauka ya zo ya kaza to shikenan ya shiga cikin fitina kenan ita fitina idan ta zo wato makauniya ce kowa take hadawa da shi musamman wanda ya istishrafi gare ta wanda ya hange ta hangen nata shine ka kutsa a cikin yaya nata ko a cikin aiki da jita-jita din to nan Allah shi yasa Allah madaukakin sarki ya gargadi mu'minai kan cewa kada ku biye mu munafukai a cikin lokacin da fitinu suka taso wanda za su rinka amfani da wannan damar domin su yada guba su yada abinda zai kawo muku rikici ya jefa muku shakka a cikin addininku idan kuka yi haka za ku cutu cutar taku shine ya zamanto kun waye gari ku ne tababbu idan kuka bar imani balillahu maulaku wannan wato akwai babu rarrashi kamar wannan Allah ya ce shine mataimakinku ya ku mu'mine balillahu maulaku Allah shine maulanku shine majibincin lamarinku to ya ce shine ku kuma yanzu ba za ku rike shi ba wa huwa khairun nasirin kuma shi yafi kowa shine fiyayyen masu taimako in taimako kuke so babu taimako kamar na Allah babu kuma wanda Allah ta'ala zai taimaka irin wato mu'minai wanda suka jibinci lamarin shi wanda suka jibinci lamarin Allah na'am
sanulqi fi qulubil ladina kafaru wa'da bima ashraku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa ma'wahum وبئس المصير وبئس مثوى الظالمين
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب زام جيف صورو درازني أتكن زكاة وأن دسك كافرتا بما أشرفوا بالله ما لم ينزل به سلطانا سبو دشركة دسك يهيد الله سبو دسنا تاريا دا الله دا أبن دبي سوكا دهجة أكن أي تاريا أبي سوكا دهجة أكن سبا ومعواهم النار makomarsu ita ce wuta wa bi'sa mathwal zalimin tur da wuta a wato matsayin matattar zalimai Allah ta'ala ya ce zai jefa tsoro da razani a cikin kafir a cikin zukatan kafirai wato ku bar ganin kan cewar suna tunkahu yayin da wannan bayan yakin Uhud suna tunkahu kan cewar sun samu nasara Allah ya ce zai jefa razani a cikin zukatan su Ibn Abbas ya ce Allah ya jefa razani a cikin zuciyar Abu Sufyan shi yasa yin tsere shi yasa a lokacin da aka gama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kula da su idan kun ga dawakin zagen su sun daura musu sirri sun hau kansu to ku san cewa suna so su shiga cikin Madina ne su kama zuriya da yaya ku bi su in ku ga sun ja dawakin zagen su ba su hau ba to ku sani cewa guduwa za su da haka sun kama dawakin zage sun kama suna jan su Annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka ce to wannan ya nuna cewa guduwa za su to Allah ne yake jefa tsoro a cikin zukatan su wannan yana daga cikin abinda ba wanda zai iya yi in ba Allah ba la mala'iku wala mu'minai ba karfin mu ne zai jefa razani da tsoro a cikin zukatansu ba a Allah ne shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabla lam yu'tahunna ahadun min al-anbiya'i qabli, an bana abubuwa guda biyar ba a bama wani daga cikin annabawa daya daga cikin su ba kafina. Yace nusirtu bir-ru'b masirata shahr, an bani nasara, an bani nasara da razani wato na tafiyar wata daya. Wannan tafiyar wata daya shine duk wani kafiri da yake ke tsakaninsa da Annabi sallallahu alaihi wasallam tafiyar wata daya ne, to za Allah zai rinka jefa razani a cikin zuciyarsa. Haka kawai zai rinka razana yace shi fa ba zai iya ba, yana ganin kamar koyaushe za a iya kawo musu a farmaki ne, ba zai samu karfin zuciya da zai je fuskanci ya kai hari ga musulmi ba. Allah ya wato Allah ya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam maganin waɗannan. A wata fassarar masirata shahar shine wato tsawon tafiyar wata daya, wato idan Annabi sallallahu alaihi wasallam zai yaki tsakaninsa da wanda zai yaka in wata daya ne ya kai kafin lokacin yakin, to Allah zai rinka jefa razani a cikin zukatansu, kawai sai su rinka jin suna tsorata, suna jin tsoron Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan kudura Allah ce take kawowa. Shi yasa Allah ta'ala yakin Badr yace if you hear rabbuka ila al malaikati anni ma'akum fathabbitu alladhina amanu sa'ulqi fi qulubi alladhina kafaru ru'b. Allah yace ma mala'iku ina tare da ku tabbatar da mu'minai, zan jefa razani a cikin zukatan kafirai. Ku abinda za ku yi fadribu fawqa al'anaq, ku rinka sarar wuya, wadribu minhum kulla banan, amma jefa razani wannan na Allah ne. To wannan ba wanda yake irin wannan, ba wanda zai iya yin wannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan razani, wannan mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma Allah ya keɓance shi da ita tsakanin sauran annabawa. Saboda haka kuna ganin kafirai a cikin wannan halin, Allah ya jefa razani a cikin zukatansu. Sannan ƙarshen al'amarin ma matattarar wutar jahannama ta mugusta a matsayin wato matattarar azzalimai. Lokacin da aka gama yaƙin Uhud shi Abu Sufyan sai ya soma Uhud hubal Hubal ya ɗaukaka, Hubal ya ɗaukaka. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ajibu, kuma yi masa da martani. Sai suka ce maza na ƙulu ya Rasulullah, ƙulu Allahu a'la wa ajal, Allah ya fi ɗaukaka ya fi girma, suka faɗa. Sannan sai ya ce asamma ibnu abi kabsha, a wata riwayar asamma Muhammad yana nan, aka ce shiru, ya ji shiru. Asamma Abubakar yana nan, aka ba a ce masa komai ba. Asamma Umar, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kada ku amsa masa, ba a ce komai ba. Amma sayyidina Umar sai ya kasa yace masa muna nan kuma Allah ya tanadar maka abinda zai kunyata ka. Sannan sai ya koma yana cewa lana uzza wala uzza lakum, muna da uzza kuka ba ku da uzza. Uzza ɗaya daga cikin gumakansu ne, wato abin ya kai abin na alfahari. Shine sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ala tujibu, ba za ku mai masa da martani ba. Suka ce ya Rasulullah, me zamu ce masa? Qulu Allahu maulana wala maulanaku, Allah ne majibincin ku, kuka ba ku da majibinci. Wannan ishara ga fadin Allah madaukakin sarki a cikin surat Muhammad ko ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum walladina kafaru fata'asan lahum wa adalla a'malahum dalika bi anna allaha maula alladina amanu wa anna alkafirina la maula lahum. Saboda Allah shine majibincin lamarin mu'minai, su ko kafirai ba su da mai taimakon su, karkarin su dai takamar su shaydan. To gashi ya gure, falamma tara aljam'ani nakasa ala aqibihi wa qala inni bari'un minkum. To shi ko Allah madaukakin sarki yana tare da bayin sa mu'minai. To sannan Abu Sufyan yake cewa yawmun bi yawm والحرب والأيام دول والحرب سجال يوم بيوم بدر والأيام دول والحرب سجال ولا رانر يوم إن ما يكون رانر ياكل بدر شيء كم دا ما هكر على كوسك يوم كو بوبمو ياكل كم جون بوغاني. سيدنا عمر يجي مسا والله لسنا سوا أتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. ما دي دي ميكبا what and the sketch هذا دكتش كم سنا الجنة ناكو بسنا كم مترجح النما وديس المصير. Wannan ya nuna cewa kaga yayin da ake taba mutum, yayin da ake taba Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a kyani, amma da aka da ya zamanto ana daukaka wani ba Allah ba, yace amai da martani. To haka mu'mine ya kamata mu zamanto, ba lokacin da ake cewa ba mu iya ba ake sukar ake sukar ungiyar mu ko ake sukar jama'ar mu ko ake sukar malaman mu lokacin ne zamu tashi a'a in aka soki addinin mu aka soki ubangijin mu aka soki annabin mu to lokacin dan komai abin ko komai ta fanjama fanjama amma in ana mu ne shikenan babu komai a yi Allah zai kare mu amma yayin da kace za a taba ka zo kace za ka yi yakin sai Allah ya kyale ka da karfin ka amma aka taba Allah ka zamanto zaka zo ka kare shi to yayin da aka zo aka taba ka Allah ba zai kyale ba sai Allah ya zamanto sai ya shiga ya kare ka Allah ya sanya mu a cikin auliya Allah alladina la khawfun alaihim wala hum yahzanun Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma hdina fi man hadait wa atina fi man atait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina wasrif anna sharra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait اللهم إنا نسألك في هذه الساعة الكريمة المباركة التي تستجيب فيها دعاء من دعاك نسألك أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اغفر لمشايخنا الذين سبقونا بالإيمان اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم ارفع درجتهم في المهديين اللهم اخلفهم في عقبهم في الغابرين واغفر لنا ولهم يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم نقص الكرب عن المكروبين من المسلمين وفرج هم المهمومين من المسلمين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين وارحم موتانا أجمعين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شافيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.